Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar View Africa akan mita 102.5 dake Yamai. Sannan za a iya sauraron mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Jummai Ali muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 4:30 kenan a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin kasar Kamaru sun mai da martani dangane da wata sanarwa da Amurka ta fitar da ke cewa ƴan kasar ta su guji wasu yankunan kasar saboda rashin cikakken tsaro.
Su ma Amerika magana kawai suke, don mu yanzu shashin inda muke aiki bamu da wani matsala sam.
Sannan muna tafi da shirin jawabin dattawan arewacin Najeriya da kuma sabon shirinmu na tsintsiya maɗaurin kiɗa. Amma fa duka sai kun sha labarin duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Cikin watanni 6 masu zuwa, idan Allah ya yarda, kasar Turkiya za ta ƙara taka muhimmiyar rawa a kasar Siriya domin rigakafin ƙarin rarrabuwar kawuna a kasar. Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya ba da wannan sanarwa a yau Asabar. Ya ce sun fahimci ya kamata a kawo ƙarshen zubar da jini haka nan. Minista Yildirim ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Istanbul cewa bai kamata a ce yara da mutanen da ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, suna mutuwa babu gaira ba dalili. A saboda haka ne ya ce kasar Turkiya za ta ƙara zage dantse cikin watanni 6 masu zuwa domin tabbatar al'amura ba su ƙara taɓarɓarewa ba. Haka kuma ya ce shugaba Bashar al-Assad na ƙasar Siriya da ƙungiyar Daesh ISIS kenan da ƙungiyar Kurdawa ta PKK ba su da wata rawar da za su taka a makomar ƙasar. To amma tattaunawa da shugaba Assad akan makomar ƙasar ya zama wajibi. Ya ce ko ana so ko ba a so, shugaban na Siriya yana ɗaya daga cikin mutanen da ya zama wajibi a shawarwari da su. Ita kanta ƙasar Turkiya tana fafata da 'yan yaƙin sa Kurdawan Kurdish Workers Party PKK a taƙaice, a saboda haka take nuna damuwa akan tasirin da Kurdawan suke ƙara samu ta kan iyakar ƙasar. Sojojin ƙasar Afghanistan sun kwace gundumar Khan Abad sa'o'i bayan da dakarun ƙungiyar Taliban sun mamaye gundumar. Masu magana da yawan ma'aikatar tsaro da na harkokin cikin gida sun faɗawa wani taron ɗan jarida na haɗin gwiwa a birnin Kabul cewa mummunar ba ta kashin da aka yi na kwace gundumar Khan Abad ya zama sanadin kashe akalla 'yan tawaye 75 ciki har da kwamandojin Taliban guda 4. Sun kuma tabbatar an kashe jami'an tsaron Afghanistan guda 6, 16 kuma sun ji rauni. Yanzu haka jami'an tsaro suna aikin fatattaka sauran 'yan Taliban a wasu wurare a gundumar. Dakarun ƙungiyar Taliban sun kwace gundumar ne a harin da suka kai cikin dare, kuma sun yi ikirarin cewa sun kashe da raunana sojojin Afghanistan da dama. Haka kuma ƙungiyar ta Taliban ta gabatar da wani faifan bidiyo na sojojin da ta kama a gundumar. Hukumomin ƙasar sun kuma tabbatar ana mummunar ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye a gundumar Allahabad da ke lardin Kunduz. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin, idan Allah ya kai mu, aka shirya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara a ƙasar Kenya domin tattauna ta'addanci a ƙasashe makwabtan Kenya kafin ya wuce zuwa Najeriya da ƙasar Saudi Arabia. Da farko Mr. Kerry zai gana da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta domin tattaunawa akan batutuwan da suka haɗa haddar rikici a ƙasar Sudan ta Kudu, makwabciyar Kenya, da kuma tarzoma a ƙasar Somalia. Daga nan zai wuce zuwa Najeriya inda zai gana da shugaba Muhammadu Buhari domin tattauna mummunar taɓarɓarewar tattalin arziki da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma barazanar ƙungiyar Boko Haram. Ƙungiyar Boko Haram wadda ke da alhakin sace dubban mutane musamman matasa ciki har da kusan 'yan matan Chibok 300 a shekara ta 2014 ta kashe aƙalla mutane 20,000 a rikicin shekaru 7, har ma ta zarce ƙungiyar ISIS domin a shekara ta 2015 ta zama kungiyar ta'addanci mafi muni a duniya. A karo na uku, tauraron 'yan wasan gudu na ƙasar Jamaica Usain Bolt ya sami nasarar samun lambar zinari bayan da ayarinsa na tseren mita 400 sun sami nasara jiya Juma'a da daddare a wasannin Olympics da ake yi a birnin Rio de Janeiro, ƙasar Brazil. Lambar zinari da Usain Bolt ya samu ya sa suna keke da keke da tauraron Amurka Carl Lewis da Finn Pabu, waɗanda su ma suka zama zakara a shekarun 1980.
Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu fara daga ƙasar Kamaru, inda jami'an tsaron ƙasar suka mai da martani dangane da wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya Juma'a, wadda ta ce 'yan ƙasar ta su guji wasu yankunan ƙasar ta Kamaru saboda rashin cikakken tsaro. Ga rahoton wakilin sashin Hausa na muryar Amurka Muhammad Awul Garba daga Kamarun.
Matsalar rashin ingantaccen tsaro a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya sanya waɗansu manyan ƙasashen duniya tunani kan ziyarar ƙasar, musamman ma ƙasar Amurka. Na tambayi Komsar Sanda Umaru na 'yan sandan birnin Yawunde ko ya yake ganin wannan matsalar.
Wannan tambaya da kake ai su ma Amurka magana kawai suke, don mu yanzu shashin inda muke aiki bamu da wani matsala sam. To yanzu mu wannan shashin ai ba yakin komai, ai bamu yaki wanda aka yi garkuwa da su a ya sako su.
Aladil Ruwanu mai ba da shawara ne a ɓangaren tsaron ƙasar ta Kamaru.
Su da magana su wannan sun so faɗa ne kawai, saboda bibi sati ba da na gada in gaun dare. Hotel da muka sauka Adamawa Hotel, Amerikan su ana ciki a ciki sojojinsu, mun gan su da suka zo suna neman, ka san dama a cikin mana alƙawarin cewa za su zo su nemi mana labaru na tsaro, da suna na wajen ba su ji an kama kowa ba, ba su ji komai ba.
Muhammad Kautal ɗan garin Mindif ne kan iyakan ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar ta Kamaru. Shi ma ya min tsokaci kamar haka.
Bodan Najeriya da bodan Kamaru yanzu ka san ni ma na kan je in shiga Najeriya in sayo babur in shigo da shi Mindif mu zo mu sayi nan Marwa. Yanzu shekaran jiya ma na tura wani kan ina ya je har ya dawo ba matsala, ka can a cikin yini guda mu shiga mu fito ba matsala.
Waɗansu jama'a da na hira da su kan matsalan tsaron ga abin da suka ce.
Muna cikin kwanciyar hankali ta sashin ma arewa ma alhamdulillah.
A matsalar tsaro a ƙasar Kamaru ba komai ba matsala kuma.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To yanzu kuma ga Jummai Alinta sake dawa da shirinta na tsintsiya madaurin ki daya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya madaurin ki daya babu wani.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan sabon shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. Kuma a tuna fa, ba tare da haɗin kai da kuma zaman lafiya ba, ƙasa ba za ta samu ci gaba ba. A makon jiya wannan fili ya gayyato Imam Nuren Ashafa da Pastor James Wee na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da ƙabilu wadda ke Kaduna, Najeriya, waɗanda suka zama zakaran gwajin dafi a ƙoƙarin da suke yi wajen tabbatar mabiya addinin Musulunci da Krista da waɗanda ba su bin wata addini da kuma ƙabilu sun fahimci juna an zauna lafiya. A wannan makon na gayyato Saje Laman sarkin yakin Awak, wanda shi addinin gargajiya yake bi. Na fara tambayarsa shin wani mataki za a ɗauka ko kuma yaya za a samu zaman lafiya tsakanin al'umma. Ga abin da sarkin yakin Awak ya ce.
Ba gani na farko ba.
Eh.
Da farko wato gwamnati ta yi kuskuren da aka ɗauke martaban sarakunan gargajiya.
To,
maimakon da sarakunan gargajiya bar su sai zaman kanto, su suka rike da kasa, su ko suka san jama'a, su suka san mutanen da suke abuna kankashe su. Sai yau aka tashi aka wayi gari cewa sarakuna sai ko su saurare ita karamar hukuma ko kuma gwamnatin jiya, sannan sai abu in ya fi karfin su, sannan su zo suna nemo sarakuna bayan abu ya baci. To, gani na cewa idan da za a baiwa sarakunan gargajiya martabansu na zaman kansu, to wannan gani kamar za a sami cikakken zaman lafiya a ƙasar nan.
To, kai bayanin cewa inda za a ba sarakunan gargajiya martabansu za a samu zaman lafiya, me kake ganin yana haddasa rigingimu kamar na kabilanci da kuma na addini?
Eto, kamar na kabilanci, na tara cewa in ko wani abu yana faruwa a wuri, sai a tara cewa shi sarkin wurin bai da power din da zai kashe wannan wutan, sai a ce wai ana jiran shi ko kuma chairman na karamar hukuma ko kuma a ce DPO. So kafin nan wayannan hukuman su ce sun iso, to wuri ya riga lalace. Amma idan da a ce kamar yadda aka kakkabe hannun sarakuna akan cewa ba su da dama su sharanta jama'ansu, wai sai duk su daidaita. A da in aka tuna baya, dama ita wannan jama'a dai suna nan tare da sarakunansu. Sarakuna su kuma duk abinda suka yi wa talakansu ya zauna, ba wanda yake musantawa. Amma yau aka wayi garin da yake ba su da martaba, sai ka je shi sarki karan kanshi bai tsira wajen talakansu ba. To kaga yin hakan da ba su da martaban nan, abinda sai jama'a sun raina sarakuna, ba za su saurari sarakuna ba. Siyasa sai a tara cewa wani kalilan mutane a wani zuriya sai su tashi suna hawan wani zuriya, wanda ya nuna cewa shi sarki ba da iko da zai kwabe su. Sannan kuma a bangaren addini, da shi sarkin gargajiya dai yana rike da kowane irin mutum, ko mutum ba ku shi ne, ko mutum bai da addini, ko mutum Kirista, ko mutum Musulmi. Kamar ka wayi gare cewa a duk wani abin da zai taso ko a ce a bangaren Kirista ne, kaga sai a nuna cewa shi sarki baya cikin bakin wani abu, ko kuma a bangaren shi addini Musulunci ne. To sai aka nuna kamar shi sarkin gargajiya yana zaman sarki ne kawai na wayanda ba su da addini. Alaliya kuwa ya kumshi jama'ar shi da kowane irin mutumin da yake a kasar shi. Don haka ina ganin cewa idan da za a mai da hankali a mutunta, a bada zaman kansu su sarakunan gargajiya, kamar za a sami nasarar zaman lafiya a kowane irin kauye da ko kuma kowane irin kabila. Don yanzu haka dinan su sarakunan karan kansu ba su da urumin da za su je su hadu su zauna, wai suna meeting a su. Amma da su sarakuna sukan suna su zauna makwabci da makwabci su tattauna meye ne ya kamata su yi wa jama'ansu. Yau aka wayi gari cewa ba su da izini, ba su da ikon su kira wani meeting sai tare da ita gwamnati ko kuma sai tare da wani hukuma. To sai cewa rashin mutunta wayannan sarakunan gargajiya shi yana kara kawo wayannan yamushi na karnan bambanci ko kabilanci ko kuma takojin bangaren addini.
Saje lamarin sarkin yakin awai kenan. A shirinmu na makon gobe, idan Allah ya kai mu, za ku ji kiran da ya yi domin tabbatar an zauna lafiya. Haka kuma za ku ji ta bakin Aminu Abdu Baka Noma na kungiyar wanzar da zaman lafiya ta matasa da ke Kano, da kuma shugaban kungiyar ma'abota kafafen yada labaru da raya ƙasa Dan Hajiya Mai ƴan kunne. Idan kuna biye da mu a makon jiya, na yi muku alƙawarin za ku ji abin da ya sa Pastor James Wey na cibiyar fahimtar da juna da wanzar da zaman lafiya da ke Kaduna yake da hannu ɗaya da zai zama darasi a gare mu duka.
Ni ɗinnan da inda ana iya gani za a ga cewa ina da hannu ɗaya ne. Hannun nan ɗaya kuwa na rasa shi ne saboda rashin fahimta na addini a lokacin da nake ji ai sai an ce an bar hamata iska aka ziga mu wa'in suka ziga ana cewa ai an cuce ku an kaza naku to idan wani abu ya dan taso kadan ba ma jawa bakin mulinzani sai mu tashi ai muna ziga juna aje a mutu kawai dai wasun su wanta ta wannan halin kafin ma yanzu wannan rikici da ya shigo ya hayayafa ana shigar da addini ana shigar da kabilanci ana shigar duk abin da yazo kasan nan sai daga an tallata shi ta hanyar addini don a yi batanci to ina kira ababan nan ne dole ne mu tsaya tsayin daka a daina rasa mutane a daina kisa a daina samun nakasa mutane kaman da hannuna babu lokacin da nake ji kaman sai da kantin tuwo ne ake iya gyara abu da na san da abin da na san yanzu gaskiya da ba a kai inda aka kai ba har mu kai ga yiwa juna rauni to wannan ina nadama da wannan kuma ina ganin waɗansu mata wanda da mazaje suna tare da mu Allah ya yi musu rasuwa ta wurin hanyar fitinan nan har ina jin to ina tosaya musu da mun sani da ba haka bane abinda baka yi ta wurin tattaunawa ba karfin to baya kawo amfani
sana eh to ban tare numfashinka ba imam ka ga batun da shi faso ya akan cewa ya rasa hannun shi don dukan kudayen banga ne to to a takaice ya aka yi har kuka fahimci cewa zaman lafiyar nan shi yafi komai ko ka zo kuka kafa wannan cibiya
babu shakka a baya muna cikin ɗan gaba gaba in ma in dai zafi ne na ra'ayin addini muna da zafin addini ido a rufe wanda ke sakamakon haka na san a angon Rome babban malami na Sheikh Ahmad Tijani Alilori a Rome nan aka dauke shi aka saka shi a rigi aka kashe shi da waɗansu ƴan uwanmu kuma guda biyu almajirai da aka kashe tare da shi wanda ke har yau ina jin zafin wannan malami babban malami ne wanda muke alfahari da shi a cikin garin Kaduna amma muka yi asaran wannan malami a angon Rome lokacin rigiman zangon Katsina ko bayan haka da kuma ƴan uwa abokai da suka rasa rayukansu wannan yana cewa da zaki a wani lokacin kan samu kai tunanin ce shin waɗannan abubuwan da muke yi din nan shin haka addini yake shi shehi din nan namu na Rome kowane lokaci yana ce mu yi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kyawun mu'amalansa shi ya jawo mai mutane mafiya zuwa ga musulunci cikin siffa da dabi'ansa shine dabi'a ne na rama cuta da alkhairi kirarin sa kenan mai rama cuta da alkhairi bai rama cuta da cuta ba siffa ta manzo bane sallallahu alaihi wasallam babu shakka abinda pastor ya faɗa wannan magana muhimmin magana ne haka take ajiya muna cikin matasan da yake ɗan zafin kai ne ra'ayin mu na rikauni ido a rufe in ba mu ba ba wani ma wani ba wannan dole ko yabi ra'ayin mu ko ko ba mu ba shi zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya
Masu sauraro abinda ya sawaka kenan a yau a tuna zaman lafiya ya fi zama dan sarki kuma idan babu zaman lafiya ba za a samu ci gaba a ƙasa ba a kasance da mu makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri a halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke fatar a huta lafiya
ya madaure miki daya babu wani Hausa Yaraba da Ibo ba mu rabe ba
Yanzu agogonmu a nan na cewa karfe 5 na yamma ne saura minti 12 yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabin dattawan arewacin Najeriya.
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamar yadda aka saba ga Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Babban taron kwamitin makarfi na PDP ya kare da tsawaita wa'adin kwamitin rikon bayan babbar kotun tarayya ta ba da umarnin dakatar da taron na Fatakwal. Bangaren Madu Sharif ya ce taron haramtacce ne, kakakin bangaren Inuwa Bala.
Taro dai an riga an haramtar ko me suka yi sun san cewar za su dawo gidan jiya ne.
Najeriya za ta yi wa yara miliyan 50 rigakafin shan inna bayan gano yara da cutar a Borno. Babban sakataren ma'aikatar lafiya Binta Bello na ganin za a cimma nasarar fidda Najeriya daga masu shan inna zuwa baki.
Kuma bayan da muka samu mai biya ya ƙara ɗaukar muku ƴan watanni kawai, amma dai muna kan hanya.
Yararen mawakin barayi Alhaji Gambo ya riga mu gidan gaskiya. Nasiru me yama ya halarci jana'izar.
Tun waka ko ya amma yana da zaman lafiya kuma shi mai yawan fara kyauta sadaka irin lokacin sallar karama ko sallar da zai yanke rakuni ko kuma yanke sa. Ina dinga yin sadaka ga bayin Allah mu baka.
Duk da gargadin da hukumomi suka yi na hana shiga Saudiya da abubuwan da aka haramta, an damƙe alazai uku daga kwara a Madina da hodar Iblis. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta damƙe matasa uku da ke da alhakin sace dan majalisar wakilai daga Katsina Sani Mashi. Nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba Sarkin Baduko a birnin Kaduna Alhaji Usman Sani da kuma shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani. Ga Sarkin Baduko.
Jama'a assalamu alaikum. Ina fatar kowa yana cikin koshin lafiya da halin lafiya. Na farko dai muna godiya ga Allah da Allah ya kawo mu wannan lokaci da musulmiya Najeriya da aka so mu samu zaman lafiya. Kirin da zamu ƙara yi ga al'umma shine ya kamata mutane su ƙara miƙa sa gwamnati haɗin kai domin a samu zaman lafiya. A kauce mu tada hargitsi da fitina musamman ta addini da ta ƙabilanci wanda yake in ta tashi Allah kadai san wanda yake shafa wanda bai da haƙƙi. Kuma wanda ya tada wannan irin fitina tabbatar da cewa haƙƙin al'umma wanda duka zubar da jini sanadin abin da ya tayar ba bisa ga gaskiya ba da abin da suka rasa na dukiya ya tabbatar da haƙƙin nan yana kan shi Allah ba zai fushi ba. To muna roƙon jama'a a zauna lafiya a yi ƙoƙarin kauce mu abin da zai zama fitina da tada hankali. Wannan shi ne babban muhimmi wanda ya kai mu ga magana cewa ya kamata ita ma gwamnati mu ba ta goyon baya wajen karɓo kuɗaɗen nan da take yi wajen al'umma waɗanda ba a da hanyar da ta dace ba wajen fitar da su, wato akai dai almun da hana wajen ɗaukar su. Saboda haka muna roƙo gwamnati ta karɓo su, amma kuma akwai buƙatuwa bayan gwamnati ta karɓo ma mutanen sassauci ya zanto an je karɓi kuɗin sun dawo ma al'umma, amma a zauna kotu a yi ta shari'a wani ɓata lokaci ne kashe wasu kuɗin kuma daban. To muna fata a karɓi kuɗin a jalayi da yawa daga cikinsu a kowanne kuɗinsu sun ma ƙasa amfani. To akwai buƙatuwa gwamnati ta karɓi kuɗin wajibi ne a hansa ba a ce a bari ba, amma ya kamata kuma a tausaya cewa kuma sai an sake gabatar da su an zo an sake wani tereren da zai sake wata hayaniya daban. Kamar wannan kuma wanda ya kawo mana tunanin cewa ya kamata yadda gwamnati take ta shigo da tunanin maganan gyara ɗin nan a shiga cikin har kamfanin matatan man fetur wanda ake kira NNPC. Wajen depo ɗin nan da an ka lura in ka je kaman su Leja, ka je Gombe, ka je Gusau, inda dai duk ake da depo ɗin nan za ka ga cewa mutane suna ta hada-hada nan takan taimaka tun daga kan mai saida fura, kan mai yaran mota da zai shiga mota da direba a ɗauko mai, kan shi mai gidan man da zai biya kuɗi a kawo mashi mai. Su kansu ma'aikatan da suke depo ɗin sun samu aiki, masu gadin da ke wurin ne, masu ba da man ne, kowa yana samun aiki. To akwai buƙatuwa yanzu ma a ƙara depo a wasu wurare musamman nan arewa ta northwest, domin northwest wuri ɗaya ne kawai muke ci. In ka cire Kaduna dama wannan kuma na kowa da kowa ne, amma depo sai ku sau ya kamata a ce an samu wani wuri an yi. Ko da yake akwai depo a Kano, eh na san akwai wannan, amma akwai buƙatuwa a inganta su a ƙara waɗansu a wasu wuraren da ya dace a yi domin al'umma ta samu abin yi kuma ƙasa ta bunƙasa tare da ci gaban arziki. Gyaran abin nan da aka ce za a yi drainage ɗin River Niger ya ce wannan zai ba matasa da yawa aiki, zai rage ma hanyoyin motan mu ɗaukar nauyin da suke ɗauka, kaya da yawa za su biyo ruwa, waɗansu za su biyo jirgin ƙasa. Zai ka ga cewa hanyoyin da aka yi na mota na kwalta sun ɗauki tsawon lokaci ba su lalace ba. Kuma matasa da suke gefen waɗannan rafuka da aka yashe zai ba su dama ayyuka masu kamun kifi, masu aikin jirage, masu ayyuka da yawa, masu sana'o'i da yawa za su kasance tare da waɗannan mutane, musamman inda za a dinga sauke kwantonin wato sundukan da aka ɗauko kaya daga ƙasashen waje. Wannan zai ba mutane dama kowa ya samu abin yi, a samu mafita a cikin al'amura, domin al'amuran ƙasar nan ba abu ɗaya ba ne, kuma akwai buƙatuwa. Wannan bawan Allah shi shugaban ƙasa mutane a bashi goyon baya. Wannan dattijo ba abin da ya dame shi illa ƙasar, ba wani abu ya sa a gaba ba. Da can yana matashi wanda yake da sha'awa da buƙata da ƙawa da san ado, bai sa ya yi sata ba, sai yanzu da Allah ya kawo mai girma da shekaru irin wannan. Kuma wannan abin ya jawo shi cikin tafiyar nan ne kawai domin tausayin al'umma da ƙasar take, da yadda waɗansu 'yan ƙalilan mutane suka suka makura kasa suka hana ta ci gaba. Kuma har yanzu wayannan mutane muna ganin kila su ne har yanzu suke amfani da wasu ƴan majalisa domin kawo rashin zaman lafiya da rashin jituwa. Ya kamata su kansu ƴan majalisa su shiga cikin hankalinsu su san cewa talakawa fa suna son sa ido a kansu.
Shi ma shugaban kungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya ya ce.
Mai magana Mr. Mark Amani, wanda aka fi sani da president na Middle Belt Progressive Forum, shugaba na ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. Wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda waɗansu dalilai ka to, amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya, a gaskiyar magana ban ma biya kanmu gaskiya. Saboda haka a kullun kiran da nake yi to a gaskiyar magana idan za mu fito mu giya kan mu gaskiya ko shakka babu irin matsalan da za mu samu makamancin irin abin da muke gani a yau, domin duk mutumin da yake a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya har a ce za a wayi gari mu samu kanmu a cikin magwacin hali irin wannan gaskiyar magana ƙarya ce. So kiran da nake kokarin in yi anan shine na san akwai maganganu na manoma da makiyaya, akwai maganganu dama na Boko Haram, akwai maganganu na tallafawa matasa marasa aikin yi. To ire-iren waɗannan abubuwa sun haddaba kasan nan. Waɗansu mutanen kuma suna amfani da cewa talauci talauci talauci, wucin idan talauci na damun mutum shikenan sai ka je ka yi ta tada rigingimu. Shin in ka tada rigingimu watakila kana da iyalai kana da iyaye sai ka tada rigingimu, shin ina iyalanka za su zauna, ina ne iyayenka za su zauna? Kaga kai baka zauna lafiya ba, iyayenka ba su zauna lafiya ba, iyalanka ba su zauna lafiya ba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Cikin watanni shida masu zuwa idan Allah ya yarda kasar Turkiya za ta ƙara taka muhimmiyar rawa a kasar Siriya domin rigakafin ƙarin rarrabuwar kawuna a kasar. Prime Minister Turkiya Binan Yildirim ya ba da wannan sanarwa a yau Asabar. Ya ce sun fahimci ya kamata a kawo ƙarshen zubar da jini hakanan. Ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Istanbul cewa bai kamata a ce yara da mutanen da ba su san hawa ba ba su san sauka ba suna mutuwa babu gaira ba dalili. Sojojin ƙasar Afghanistan sun kwace gundumar Khan Abad sa'o'i bayan da dakarun ƙungiyar Taliban sun mamaye gundumar. Masu magana da yawun ma'aikatar tsaro da na harkokin cikin gida sun faɗa wa wani taron 'yan jarida na haɗin gwiwa a birnin Kabul cewa mummunar bata kashin da aka yi na kwace gundumar Khan Abad ya zama sanadin kashe akalla 'yan tawaye 75 ciki har da kwamandojin Taliban guda 4. A ranar Litinin idan Allah ya kai mu aka shirya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai kai ziyara a kasar Kenya domin tattauna ta'addanci a kasashe makwabtan Kenya kafin ya wuce zuwa Najeriya da kasar Saudiya. Daga Kenya Mr. Kerry zai wuce zuwa Najeriya inda zai gana da shugaba Muhammadu Buhari domin tattauna mummunar taɓarɓarewa tattalin arziki da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma barazanar ƙungiyar Boko Haram. Ƙungiyar Boko Haram wadda ke da alhakin sace dubban mutane musamman matasa ciki har da kusan 'yan matan Chibok 300 a shekara ta 2014 ta kashe akalla mutane 20,000 a rikicin shekaru 7.
To masu aro baki ɗaya abinda shirin namu ya kunsa kenan a yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da Titani gabatarwa, sai Siyon Girma da ta haɗa shirin da kuma injiniyar mu Malama Zainab. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.